بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودا ساكي سادوا wannan yammacin juma'a wanda shine yammacin 26 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na gidan mai martaba Sarkin Buhari dake yankin babban birnin tarayyar Najeriya a inda muke gabatar da daura daga lissafin At-Tadhkira fi Ulumil Hadith wallafin al-Imam al-Hafiz الحافظ سراج الدين بن واتو عمر ابن علي ابن الملقن وندا يرس الشكرة تقري تقص دهدو باين هجر من زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن يدرسي هرزوا عند ما ليكي تشوى والمختلف شافي نقوم شاترا وانا النسخة تا اينهم واتو مالن علي حسن علي عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه زامت أشعرين مالي كتوا والمختلف هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر يتشي دقت كنو إن أبا بند ما لمن حديثي كيبنشكي أكي أكي أبند أكي مختلف الحديث wato hadisai guda biyu su zo ya zama zahirin ma'anar su ta saba wa juna ta ci karo da juna suna tunkarar juna irin wannan hadisai za a nemi hanyar da za a bi a hada su ai aiki da su duka ko a rinjaya zuwa ga daya a bar daya ko kuma a rasa yadda za a yi aji su da haka malamai suna lissafa hadisai akan mataki biyar ta wannan fuska asali akwai abin da ake cewa al-hadisul muhkam wato shine lafiyayyen hadisi sahihi wanda bai da wani hadisin da suka yi karo a zahiri wanda tace martaba al-ulya ta can sama idan ya samu matsalar karo sai a saukar da shi zuwa matakin abin da ake cewa mukhtalaful hadith to anan hadisai guda biyu masu karo da juna kenan to daga nan sai mataki na uku shine al-jam'u wat-tarjihu hada su ko kuma rinjaya zuwa ga daya ba za a tafi zuwa ga aje daya aiki da daya ba sai an kasa hada su saboda suna cewa ihmalun nasaini aula min ihmali ahadihima aula min ihmali ahadihima to idan aka rasa yadda za a yi da su a wannan matakin sai a je mataki na at-tarjihu din shine a nemi wasu murajjihat ababe kaidoji da yawa da malamai ke amfani da su wajen iya hada hadisi da dayan arinjaye zuwa ga daya irin su an-nasakh irin su ash-shuhra irin su amfani da maqasid amma irin amfani da shar'u man qablana suna nan da yawa su tiya kawo su a cikin tadribur rawi sama da kaida guda 50 don arasa yadda za a yi sai a tafi mataki na karshe shine at-tawaqquf sai a aje duka hadisan a ci gaba da bincike a ga ya za a yi su babu laifi mu dauki misali na hadisi da yake da wannan iskaliyar idan ka kalla misali a cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallama an tazafuri irrijal annabi ya hana maza yin kwalliya da za'afaran wato sanya turare wanda yake da stain wanda za a ga tambarin shi a jikin su na za'afaran sai da yake malamai sun yi sabani akan menene aka hana a yi din to kuma sai ga hadisi ya ilawa cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabi Abdurrahman dan Auf sanda yayi aure an saka mai za'afaran a rigarsa sai yace masa halaka yayi aure ne kaga wannan hadisan guda biyu zahiruhuma ta'arud can ya hana nan kuma ya ga ana yi bai hana ba daga sai malami suka ce abinda yake nufi shine sai ai istisna'i a ce to banda ango ango na iya sakawa dai daga cikin hanyoyin kenan ko mun gane ko kuma suka ce a abinda yake nufi ana nufin kada mutun ya maida shi al'adarsa saboda turare ne irin na mata turare ne da ake mata suke sakawa to kada mutun ya mai da shi al'ada sa har sai ya zama kamar dan Daudu saboda kamantaki kina da mata to wannan kaga tunda an same da za a hada su shikenan in ka dauki kamar hadisin kuma wancan cewa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hal fil mali haqqun siwa zakka kamar da yake cikin sunan Abi Dawud yace laysa fil mali haqqun siwa zakka shin bayan zakka akwai wani haƙi na wajibi a dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu a wata riwaya kuma aka tambaye shi yace akwai sai wasu malamai suka ce wannan zahiru littiram wannan sai dai a watsi da wannan itiram suka ce a za a dauka can da yace babu wani haƙi ya nufin babu wani haƙi a matsayin shi na farilla dan da yace kuma akwai ya nufin sauran haƙoƙi na ciyar da iyalai na taimakon talakawa da marayu da ƴan uwa da mai tambaya da sauransu wallahu a'lam akwai littafin al-imamu ibnu Utaybah ad-Dinawari mai suna ta'wilu mukhtalaful hadith aikin da yake kenan haka Abu Ja'far al-Tahawi a cikin littafin sa mai suna ainihin wato ta'wilu mushkil al-athar da dayan mai sunan shi mai sunan tafin Imam Tahawi banda mushkil al-athar ma'anil athar na a cikin mushkil al-athar yake wannan aiki na hada hadisai wanda suka ci karo da juna sannan za ga malamai masu sharhi musamman su Ibn Hajar su aini suna yawan yin wannan aiki a cikin shuruhudin su dan ba sa barin hadisi kawai haka yadda mu muke yi mu ga magarin mutane mu ce kawai ai ya saba mu kaza sai mu yi watsi da shi yace wal musahhafu sai kuma hadisi wanda aka samu tashifi a cikin sa wa huwa taghyiru lafdin aw ma'ana shi ne a samu wani hadisi ya gudu ta tangarda wani ya ruwaito shi sai ya canza lafazin canjin kuma yana iya shafan ma'ana alal misali hadisin sai Muslim yake magana akan azumin Shawwal da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min Shawwal sai aka samu wani ya ruwaito shi da shay'an min Shawwal ne yakan sittan to wannan shine at-tashif kaga shay'an ya canza ma'anar hadisin domin 1 2 10 duka shay'an wataratan yaqa'u fil matni wataratan fil isnadi ana iya samun tashifi a cikin matni ana iya samun tashifi a cikin isnadi wa fihi tasanifu akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa akai al-imamu Dharqutni yana da shi al-imamu al-Askari Abu Hilal al-Askari da littafi muhimmi shine tashifatu تسهيفات المحدثين هكذا الإمام الحافظ حمد الخطابي أبو سليمان شمانا دلتافي أكن أوهام المحدثين وتسهيفاتهم دكور أنهم مهمين أو أنهم باجي والمسلسل سيكون حديثي المسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة شيني أسامو مزا جند كيتكين إسناد حديثا sun tafi akan wani salo na musamman salo na musamman ko wani dabi'a na musamman kamar a ce duka sunan su iri daya Muhammad an Muhammad an Muhammad ko a ce duka garin su iri daya sai a ce musalsalun bid damashqiyyin musalsalun bil madaniyyin ko musalsalun bil muhammadin ko su tafi akan wani hali kowa yana yin murmushi ko kowa yayi dariya sai a ce musalsalun bid dahik ko kuma akwai wani hadisi mashahuri wato shine hadisin musalsalun bil awwaliyya hadisin arrahimuna yarhamu humur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama duk masu riwayan sa suna tafiya akan cewa wa huwa awwalu hadisin akhastuhu an shaykhi ko huwa awwalu hadisin haddathanihi fulanun har zuwa kan Sufyan ibn Uyayna a cikin atba'ut tabi'in duk inda ka ba hadisin haka yake da wannan siffa kowa zai ce wannan hadisin shine farkon hadisin da na koya a gun malamina shi ma malamina ya ce shine farkon hadisin da ya koya a gun malamin shi har a tike zuwa kan malamin da ya shahara da kantar da hadisin shine Sufyan ibn Uyayna da haka ake ce mishi musalsalun bil awwaliyya wa qalla fihi as-sahihu amma akwai karancin samun isnadi musalsali kuma ingantacce musamman fil azminatil akhira domin daga baya mutane sun maida abun wani salo na musamman da ƙarfin tsiya ko da arziki sai sun kawo musalsal sai aka ta samun rauni ya ta shigan shi wajen ainihin isnadinsa. Wal i'tibaru huwa an yarwi Hammad ibn Salama mathalan hadithan wala yutaba alayhi an Ayyuba an ibn Sirina an Abi Huraira. Akwai abin da malami suke ce ma al i'tibar shine at-taftish, bincike na kwakwaf akan hadisi. Malami ne yana cikin bayani, yana cikin karantawa, sai ya gamu da wata tarjuma, wato wani isnadi mashuhuri kamar wannan da aka kawo, Ayyub an ibn Sirin an Abi Huraira, Hammad ibn Salama an Ayyub an ibn Sirin an Abi Huraira. Wannan tarjuma ce mashhuriya. Hammad dan Salama dan Dinar malami ne da yake da makaranta kafaffiya ta hadisi, yayi riwaya daga malamin shi Ayyub ibn Abi Tamim at-Sakhtiyani, wanda shi malami ne mashhuri, shi kuma daga malamin sa Muhammad ibn Sirin, shi malami ne mashhuri mai dalibai da yawa, shi ma daga malamin sa Abu Huraira. To abinda ake sa rai ya zama Hammad bai kadaitu da hadisin daga Ayyub ba, Ayyub bai kadaitu da hadisin daga Ibn Sirin ba, Ibn Sirin bai kadaitu da hadisin daga Abu Huraira ba. Abinda ake sa rai kenan. To aka san haka ya zama fard kamar yadda muka ji ajiya. To malamin hadisi ba zai rungume hannu ba, sai ya tafi bincike ta ina zai zakulo inda zai samu ma wannan hadisin mutaba'a. Shine ake cewa al-itibar, wato neman sabuwar hanya da za ta ƙara wa wata hanya da aka samu ƙarfi. To ana iya samun sakamako ɗayan uku, ko dai a tabbatar da cewa bayi da hanya ya tabbace wannan ya tabbata fardun, ko kuma a samu wata hanya ta tike zuwa ga the same sahabi sai a ce ya zama mutaba'a, ko a samu wata hanya ta tike zuwa ga different sahabi sai a ce ya zama shahid. Ina fatan mun gane wannan shine al-mu'tamad fi ta'rifi ash-shahidi wal mutaba'a. Wal mutaba'atu an yarwiyahu an Ayyuba ghayru Hammad, yace mutaba'a shine a samu wani wanda ba Ayyuba ba ya rawaito daga Hammad, wa hiya al-mutaba'atu tamma. Wa shahidu an yarwiya hadithun an yurwa hadithun akhar bi ma'nahu, ko a samu wani hadisi daban da ma'anarsa. Wa ziyadatu thiqati, akwai kuma magana akan ziyadatu thiqat. Wal jumhuru ala qabulha, mafi yawan malamai suna karbanta. Abinda yake nufi shine malami ya ruwaito hadisi, sai wani dan ajin sa amintacce ya ruwaito hadisin nan, sai ya ƙara wani abu wanda wancan bai ƙara ba, ko shi da kansa ya ruwaito yau, gobe kuma sai ya ruwaito ya ƙara akan riwayar sa. Wato thiqa ya ƙara akan riwayar sa, ko ya ƙara akan riwaya dan ajinsu. To in dai ba a samu sabani ba wajen ma'ana ana karba, saboda al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi, kamar yadda wasu karwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sha ruwa a wani kwano a wanke su bakwai, sai wani zai ƙara da cewa ulahunna bit-turab, wanki na farko a sa ƙasa, kaga ya ƙara akan mujarradin wanki su bakwai. Wani zai ƙara da cewa a zubar da ragowar ruwan kafin aka fara wankewa. Duk waɗannan ƙarin guda biyu ba a karɓe saboda wasu sabawa, ba bambanci tsakaninsu da wanki bakwai. Wannan shi ake ce maziyartu thika, maqbula ce in lam tu'arid, idan ko tai mu'arada to za a yi mata wani kanakanci na musamman. Yace wal jumhuru ala qabulha wal mazidu fi muttasil al asanid, akwai kuma mas'ala ta hadisi yazo isnadi muttasil, wata rana kuma sai a ga wani ƙari a wata gaba. Misali Malikun an Nafi'in an Ibn Umar, hadha isnadun muttasil abadan, da'iman huwa muttasil. Maliku daga Nafi daga Ibn Umar, to wata rana sai kuma ga Maliku daga Zuhri daga Nafi'u daga Ibn Umar. Yanzu wannan Zuhri da aka ƙara tsakanin Maliku da Nafi'u shine al-mazidu fi muttasil al-asanid. To sai da muke nan ya akai, dole a tafi neman tarihi ya akai, sai a fahimci cewa Nafi'u malamin Zuhri ne, a lokaci guda kuma malamin Maliku. Da haka Maliku ya ji wannan hadisin wata rana daga Zuhri, wata rana kuma ya ƙara ji a gun ɗayan malamin, wanda suka haɗa malami ɗaya da shi da Zuhri akai, shi ne Nafi'u. In ba a samu haka ba, to za a ja ƙafa wajen karɓa, ko a ce to ko dai wancan gajeren inqifa'i ne, wannan ne cikakke, ko kuma wannan wahani ne. Dole sai an yi itibar ɗin can, sai an yi taftishi da yawa, harka ce mai moyar sha'ani sosai da gaske. Yace wa huwa an yuzada filisnadi rajulun fa akthara ghalatan shine a samu an ƙara wani mutum guda daya a isnadi ko fiye da haka bisa kuskure shine kamar da muka ambata bisa kuskure ko kuma bisa kuskure ba malan yace wasifatur rawi wa huwa al-adlu ad-dabit sannan malaman hadisi suna bincike game da siffofin mai riwaya wani irin mutum ne in yazo yace malami na ya koya min kaza shi ma nashi ya koya min kaza wanne ne za a karba dole ya hada wannan sufi guda biyu shine zama al-adlu ad-dabit ya zama mutumin kirki shine al-adlu wato wanda yake yana da nagarta wanda ba a san shi da barna ko fasikanci ba wanda yake da mutunci da duk sauran sufofin da suke bayyanawa wanda ake kira da suna al-adalci adalci yana komawa ga zuwa ga irin mutanen da yake rayuwa duk mutumin da a cikin inda yake rayuwa mutane suna kallon shi mutumin kirki to mutumin kirki sai kuma ad-dabtu shine cikakkiyar hadda ko an akwai dabtu sadrin akwai dabtu kitabin akwai wanda ya koyi karatu kamar da muke cewa da Hausa da ka baya rubutawa to wannan shine dabtu sadrin ya zama daga sanda ya koya har zuwa sanda ya bayar ya bada shi yadda ya karba yana da dabtu kenan akwai kuma dabtu kitabin shine wanda koda da ka ya koya yana koma ya rubuta ko kuma dama da rubutaccen littafin shi ya koya to wannan shi kuma ya zama ya kiyaye littafin sa kiyayewar da za ta hana littafin ya salwanta ko wani abu bare ya shiga cikin sa to wannan shine sufofi guda biyu na da suke bincika game da mai riwaya al-adalatu wad-dabt wa yadkhulu fihi ma'rifatu al-jarhi wat-ta'dil a cikin wannan babi ake magana akan sanin al-jarhu wat-ta'dil suka da amincewa wato malaman hadisi suna bin masu riwaya daya bayan daya kowa su san halin shi su san nagartarsa su san kaifin basirarsa su san halayensa su san iliminsa in ya tabbata mutumin kirki su ce mutumin kirki ne in ya tabbata yana da matsala su faɗi matsalar da yake da ita wa bayanu sinnis sama' anan kuma har ila yau malaman hadisi suna magana akan wata shekara ce ya kamata mutum ya fara koyon karatu musamman ga yaro daga wani shekara ne za a fara sa yaro a makarantar hadisi malamai sun yi sabani game da wannan amma ƙarshe dai abinda suka hada kai kamar dai faɗa wa huwa tamyizu babu wata shekara ta musamman wani shekara biyar wani bakwai wani takwas kowa ya danganta da irin ɗabi'arsa da halinsa da yadda ya taso amma dai abinda ake so shine yaro ya zama yana da tamyizi yana iya bambance abinda zai cutar da shi da wanda zai amfane shi an aje garwa shi an aje dabino ya san wanda zai dauka in ya ga abin da ya ce da shi ya sani in ya ga mutane ya san wannan baban shi ne wannan malamin shi ne wannan kanin baban shi ne duk ya san yana yin tamyizi to wannan zai iya koyan ilimin hadisi wa yasulu lahu fi khamsin ghaliban mafi yawan yara daga shekara biyar suna iya samun wannan wa kayfiyatu sama' wa tahammul sannan kuma malaman hadisi suna ƙara tattaunawa a wannan babi akan as-sama' yadda ake sauraron hadisi ko dai ta hanyar malami ya karanta da kanshi shine wato as-sama'u min lafzi ash-shaykh ko kuma ta hanyar wani ya jawa malamin baki shine al-qira'atu al-shaykh ko kuma ta hanyar al-ijaza malami ya bada dama cewa aje a ruwaici wannan karatun ba tare da ya karantar da shi ba da kuma wasu sauran turqut tahammul din turqus sama'i din wanda ba wannan ba zai fade su a gaba wa tahammul ta hanyar koyan yadda ake koyan ake daukan hadisi akwai littafin al-ilma na al-qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi wanda ya da muhimmanci sosai a wannan babi wa kitabatul hadisi har ila yau malaman hadisi suna bincike da nazari akan yaya aka yi ma aka rubuta hadisai tunda dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutawa da baki yake fada kuma a farkon al'amari ya ce ma wanda dai ya rubuta abinda ba Qur'ani ba ya goge ya hana rubutawa daga farko daga baya ya bada dama ya ce uktubu li abi shahid a rubuta sannan ya ce wa Abdullahi dan Amr dan As ka rubuta duk abin da ka ji wannan bakin nawa baya fadan komai sai alkhairi sawabin a cikin fushi ko cikin farin ciki dan haka daga baya ya bayar da dama a rubuta shi sai ya ce wa huwa jaizun ijma'an rubuta hadisi ya halasta bisa ijma'in malamai daga baya bayan farko an samu hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafin al-khatib al-baghdadi musamman akan wannan babi shine taqyidul ilm, wato tarihin rubuta ilimi. Wa tasarrufu wa tusrafu lihimmatu ila dhabti, ana so dalibi ya bada kwazo kwarai wajen rubuta hadisi daidai, wajen tantance abin da yake rubutawa. In ka rubuta abin da baka tantance ba, bai da wani amfani. Suna faɗa a kar magana, suna cewa ma kar matsana illa nadimna, ba mu taɓa yin watsatsake ba sai da muka yi nadama. Irin rubutun da muke yi mai sauri ɗin nan, kai ta yi baka ɗugo baka wasani, to duk wanda ya shata na sai ya yi nadama. To za ka zo gashi rubutunka ne, amma ka kasa gane mai ka rubuta. To ba a san haka, ana so ka dinga rubutu daki-daki, dalla-dalla, ka aje haruffa yadda zanensu ya kamata, ɗugo inda ya kamata, inda ya kamata a yi wasali a yi. Ana so a ba da muhimmanci sosai wajen wannan. Kar ka dinga yin rubutu haka gaji nan zabargadi. Duk da malamai suna yi ɗin, amma dai ba shi ne ya dace da mutumin da ke koyan ilimi ba. Musamman a wannan zamanin ba ka buƙatar sai ka rubuta da hannu, sai ka rubuta da kwamfuta, kuma zai fito gare-gare a gan shi ko? Yawwa, sai dai kuma ta lalace to an shiga matsala. Ya zama kana yin backup. Wallahu musta'an. To ana so ka ba da himma sosai wajen rubutu. Malamai suna hujja da wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam, cewa suna zaune a gaban annabi Zakariya, suna kowa na rike da alƙalamin shi na kwafe at-taura da ake karantar da su. To ana so dalibai da malamai da masu karantawa su zama suna da ba da muhimmanci wajen rubutu, saboda muhimmancin rubutu wajen taskace ilimi. Ina duk abinda ake cin moriyar shi na ilimi da ba rubuta ba, ina zaka ganshi. To zaka kar in kana da wani ilimi ka bar shi kawai a zuciyarka ko a ƙwaƙwalwarka kawai ka ki rubutawa, ko ka ce kai ba za ka rubuta ba saboda kai dan baiwa ne da sauransu, to zai zama iyakai ne zaka ci moriyar sa, ba wanda zai ci moriyar sa. Da haka malamai suka ba da muhimmanci sosai wajen rubuta hadisai da kuma rubuta su da kyau. Wa aqsamu turuqir riwayati, kuma malaman hadisi suna tattaunawa, suna yin bincike akan rabe-raben hanyoyin riwaya. Wa hiya thamaniyatu, hanyoyin ɗaukan hadisi takwas ne. Na ɗaya akwai as-sama'u min lafdhi shaykh, ana ɗaukan hadisi ta hanyar duk mu zauna malami ya zo ya ja isnadinsa ya karantar da mu. Haddasana fulanun kala haddasana fulan an fulan an fulan, ya faɗi hadisi. Wannan shine as-sama, saurare kenan. In ka je bayarwa shi zaka ce sami'tu fulanan, ko haddathana fulanun, wane ya karantar da mu, ko na ji wane yana cewa. Wal qira'atu alaihi, da kuma karantawa a gaban malami, wato abinda ake cewa majabaki, wani ya ja baki aya ce ko hadisi ne ko wani littafi da ake karantawa, ko dai kai ka ja bakin a maka fassara, ko kuma wani ya wakilce ku a wajen jan bakin, kamar da yake a karatun zaure. Galibi karatun zaure kowa zai ja bakinsa, ko kuma akwai majabaki wanda zai ja, akwai malaman da suke haka kamar da yake a tafsiri da sauransu. Wasu ƴan bid'a suka rasa abin da suke alu suna radi sai su tsaya aka samu jan baki. To gaji akwai shi a karatu, ana iya jan baki ba matsala bane. Ko mun gane tun zamanin sahabbai, sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kasance yana da majabaki da ke ja mishi ayoyi yana fassara. So ba sabon abu ne, wanda dai bai sani ba kawai bai sani ba, wanda kuma dama san zuciya ne kaga baka da bukatan sai ka gamsar da shi. To shine ake cewa al-qira'atu ala shaykh, to in ka zo bayarwa sai ka ce akhbarana, ko haddathana qira'atan alayhi, ko quri'a alayhi wa ana asma'u. Kamar da zaka yi ta ganin Imam Malik yana daga cikin ɗabi'a sa bai jan baki, saboda malami ne babba mai kwarjini, sai dai a karanta a gaban sa. Za ka ga ɗaliban shi suna cewa qira'atu ala malikin, kamar yadda Yahya ibn Yahya yake yawan faɗa kana karanta sai Muslim, in yace haddathana, da Muslim yace haddathana Yahya, suka ji yace qala qira'atu ala malikin, na karanta wa Malik. An ko kuma Abdullahi dan Maslama Tarqanabi, ko Isma'il ibn Ukhti Malikin, ko makamantar suka ji sun ce quri'a ala Malik, ko akhbarana Malik. Yana ɗaukan ma'anar cewa wani ne ya ja baki, ko kai ne kaja a gaban malamin. Sai kuma al-ijazatu bi anwa'iha, akwai kuma ijaza, wato ita ce malami ya bada ya halasta maka riwayarsa, ya bada dama ka je ka ruwaici karatunsa ba tare da ka ji daga bakin shi keke da keke ba. Saboda ka zo ɗalibi ne wanda ya san kana da background, ka yi wani abu da kai a baya na karatu ya amince da kai, ko ya koya maka wani sashi na karatu lokaci ya kure sai ce to ka je sauran na baka dama kamar da kaga misali a karatun boko na zamani yanzu lecturer sai ya baku note ya karanta muku note sauran kuma yace ku je ku yi da kanku to ijaza ce ya baku shi kuma mun gane shi ma baku ijaza ne to akwai ijaza da anwa kala kala akwai ijazatu muayyanin li muayyanin akwai ijazatu muayyanin li ghairi muayyanin akwai ijazatu ghairi muayyanin li muayyanin akwai ijazatu ghairi muayyanin li ghairi muayyanin wato kala hudu ce kenan ijazatu muayyan li muayyan wane malami yace wane na maka ijazar littafi kaza kaga yin ijazar ga mutumin da yake sananne kuma karatun sananne akwai kuma ijazatu muayyan li ghairi muayyan yace wane na maka ijazar duka littafai na ko kuma ijazatu ghairi muayyan li ghairi muayyan yace duk wanda ke wurin nan na mai ijazar da abin da yake so kamar yadda ake raba dariƙa na ce duk wanda ya jima an bashi ghairi muayyan li ghairi muayyan akwai kuma ijazatu ghairi muayyan li muayyan yace duk wanda ke yaji wannan magana na mai ijazar rawaci tafi gaba daga gare ni shi yake nufi da bi anwa'iha wal munawala akwai kuma munawala wato malami ya dauko littafi ya mika maka ba tare da ya karantar da kai littafin ba wannan suna ciro shi daga cikin wato abin da ya faru na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dauki takaddan karatun suratu bara'a ya ba wa sayyidina Ali yace ka tafi karka bude ka karanta sai an je mausimi sai an je yakin haji to munawala ya mishi kaga annabi bai karantar da shi ta kai tsaye ba amma ya yarda cewa sayyidina Ali zai iya karantawa kuma a fahimta to daga nan aka halasta almunawala da kuma almukataba shine malami ya rubuto wani sakon hadisai wasiƙar hadisan yace ga hadisai na nan zuwa gare ka ka karantar da su ko karanta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗannan sarakuna su Kisra su wane ne su wane ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila fulan 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 assalamu alaman tibar wada aslim taslam aslim da sauransu kaga mukataba ne akwai kuma al-ilam shine sanarwa ya sanar ce ka cewa akwai hadisai kaza a wuri kaza daga baya a dauka wannan yana faruwa ne musamman idan mutum ya zo yin tafiya ko ya zo mutuwa akwai malamai wanda suke masu wuyar sha'ani kamar misali Shu'aib ibn Abi Hamza Allah ya gafarta mai malami ne iyakan malami amma mai wuyar sha'ani yana da rowa hadisansa to yayi ta wannan rowan yau ya bada uku gobe a zo ya ce ba yau ba ana ta lallaba shi Allah annabi to sai ajali ya zo mishi yar sai yadda zai ga hadisan bai karanta ba shine sai ya gaya wa dan shi cewa akwai hadisan suna nan a cikin adaka kaza guda kaza ka tabbata ka royace su kaga shine al-ilam kenan kamar yadda mutum mai kuɗi matsolo ya ki kashewa ya ki bari a ci ba wanda ya san inda kuɗin suke in ya ga zai mutu ko in ya mutu sun zama asara gaba daya to zai kira cikin ƴaƴan ya gaya musu password din safe din ya gaya musu details din account din duka dan ka asara to kuma Allah ya so sai kaga ya warke kuma an shiga matsala ke sai warke kaga asiriya to da kuma ya ga gashi ga mutuwa kama kausai ne au adna yau ko asiriya to san da kudin nan mako ka gani so to yasa tun farko kaga zama kana da ruwa ba a san ruwa na ilimi shi ilimi saboda siffar Allah ne ba na kowa bane na Allah ne in kana da shi ka bayar kawai karkai ruwansa mun gane wannan wal wasiya ita ma kaman wancan ne wal wijada da kuma tsintuwa ka tsinci a tsinci wani littafi a cikin kayan wani mutum bayan ya mutu ko ya baggari a tabbatar rubutun hannunsa ne to za a yi riwaya a ce an tariqil wijada wannan ma yana da asali a sunna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin imanin mutanen da yafi burge shi akwai mutanen da su a ƙarshen duniya su tsinci alqur'ani tsakanin bango da bango su karanta shi su yi imani da shi su yi aiki da shi mu dinnan na baya wanda qur'ani su haka muka gan shi kawai da kowa ya taso ya qur'ani da bangon shi in aka ce maka ka rantse da Allah haka yake jibril ya sauko da shi zaka rantse duk da baka shaida wahayi ba kai ba sahibi ba kai ba tabi ba kai ba tabi ba amma dai kana da yaqinin shi ne kuma mun yi imani da shi muna aiki da shi annabi ya ce imanin mu yana burge shi wato saboda sallama wa Allah a ƙarshen gaibu to daga nan malamai suka dauko ka'idan al-wijada za a iya tsintan wani littafi a ce wani malami ya rasu a zo ana bincike a kayansa sai a ga rubutun hannunsa to wannan yanzu a lissafa a matsayin littafin shi ne kuma za a yi itibari da shi amma za a bayyana wajen ba da riwaya a ce wujadaci kace lokaci yayi lokaci yayi bari mu je kasa din ko sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi